كريم.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka, yinin Juma'a wanda ya daidai da 5 ga watan 4 Musulunci, watan Rabi'ul Tsani, yau hijira na da shekara 1445, daidai da 20 daidai ga watan 10 miladiya 2023. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka, Masjidu Darul Qur'an, wanda yake daura da gidan Distinguished Senator Muhammad Danjuma Goje, wanda yake wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke bibiya a wannan masallaci, kuma a daidai wannan lokaci, kuma a daidai gewayar mako irin wannan yini. Idan ba su bibiya ba su manta ba, muna cikin suratul Yusuf alaihi salam. A makon da ya gabata an bude sura, ko mun ji alakar suran da sauran surori yan uwanta Al-Qur'ani, wanda yake sun kai su 29, wanda ake ce musu huruful mabani ko muqatta'atul huruf, wanda ta kaici a gurguje mun hada hancin surar da sauran yan uwanta. Kusan sakamako biyu ne ya fita a dunkule. Sakamako na farko ijaz li kafaratu quraish, a kalubalanta da Qur'ani yake yi wa Qurayshawa a wancan lokacin, kan cewa tunda ku Larabawa ne, kuna da awar Qur'ani, manzon Allah ne ya zo da shi, to ainihin ga Larabci sinan sai ga Qur'ani nan kai, ima ba Larabi ne, ku zo da kutankwacin sa. Ana fahimta? Aka kalubalance su da abubuwa daban-daban, suka kasa amsa. Daga nan Qur'ani yake cewa in dai har sun gagara zuwa da abinda Qur'ani yake kalubalanta su yanzu, to har abada ba su iya zuwa da abinda Qur'ani yake kira su. Wannan kusan alaka ce mai ƙarfi wanda ake fitar da ita ƙarƙashin waɗannan abubuwa. Abu na biyu kuma alaƙar su wannan huruf da Al-Qur'ani, suna da alaƙa ta kai tsaye da su da Al-Qur'ani mai girma, domin ana kammala maganar su sai Al-Qur'ani, ana kammala maganar waɗannan sai Al-Qur'ani. Kamar duk wanda ya bibiyi darasinmu da ya gabata ya ji irin yadda Qur'ani yake zuwa da tsaro na bayyana shi kansa da kansa, bayan ambatar irin waɗannan harufa huruf mabani ko muqatta'atul huruf. Wannan kusancin fida ce da abin da ya gabata. Insha Allah mu kai tsaye za mu dora daga ainihin ita farkon sura za mu wuce insha Allah. Alarma
bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Bayani kan Alif Lam Ra, bayani ya gabata. Tilka ayatul kitabil mubin, tilka muka ce ismu lishara ne, ana nuni da shi ne zuwa ga ayoyin Al-Qur'ani mai girma, ko ana nuni da shi zuwa ga shi kansa Al-Qur'ani mai girma. Tilka ayatul kitab, hazihi al-ayat, ay ayatul kitab, waɗannan ayoyi da suke gaba mu muke karantawa ayoyi ne na wannan littafi mai tarin albarka. Idan an ce al-kitab, aka yi shurutu al-Qur'ani yake ne, domin al-din al-ahdiya ne ko al-ma'rifa, domin Qur'ani shine yazo da wannan ma'arifa in an ce al-kitabu shi ake nufi ai al-Qur'an wal idafa bi ma'ana ita idafa da aka yi ayatul kitabi akwai idafa tsakanin al-kitab da al-mubin an raba bayyanannun jikin shi littafi ma'ana ayoyin littafin bayyanannu ne ai al-muzhir lil haqqi min al-batil su ayoyin al-qur'ani masu bayani ne game da gaskiya akan barka duk inda ayoyin al-qur'ani suke muzhir ne lil haqqi suna bayyana gaskiya ne gaskiyar nan kuma ko ta kanwa ta zo bi take ta wuce shi qur'ani bin sa ake ba shi yake bi ba a matsayin mu na bayin Allah al-ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to al-qur'ani shine jagora shine kudwa kuma duk inda kake a matsayinka na musulmi wani lokacin qur'ani in an karanta zaka ji kamar da kai yake nana Aisha Allah ta'ala ya kare da ita take cewa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koye wata aya a qur'ani ba zai bayani ba to da tana ganin zai koye ayan da Allah ya ce a wurin matar Zaid ibn al-Harisa falamma qada zaid minna wa qaran zawwajnaka
falamma qada zaid minha wa qaran zawwajnaka halikan la yakuna alayka haraju fihi azwaji adiyahim idha qadaw minhunna wa qaran وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
Allah ya ce lokacin da aure tsakanin Zainab bintu Jahash da kuma shi Zaid ibn al-Haritha Allah ya kawo ƙarshen auren suka rabu da izinin Allah da iradar sa sai Allah ya ce zawwajnaka sai muka auren ma da ita shine malamai suke cewa shi wannan aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Zainab bintul Haritha afwan Zainab bintu Jahash asama aka daura shi an bayyana tunda an ce zawwajnaka sai muka aura ma ita Allah da mala'iku suka daura auren yasa an ce a dandanin kasa ba wanda yake da auren wannan da ake tsakanin Zainab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wahayi yace mun daura ma aure da kai domin shi Zaidu a gidan manzon Allah ya taso sallallahu alaihi wasallam yaron gidan lokacin da aka kawo shi a matsayin bawa garin Makka sina na Khadija ta siye shi da ta siye shi sai ta yi wa manzon Allah kyautarsa da ta mai kyautarsa iyanan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa Zaid ibn Muhammad haka ake cewa shi domin a gidan ya taso dan gidan ne to sai ƴan uwansa da iyayensa suka ji labarin ai Zaid iya garin Makka so kuma can dama irin fada ne na kabilanci da fada irin na gargajiya aka musu kwaci aka kwato shi aka zo aka sai da shi suka biyo shi suka ce to su wannan dan su ne ba bawa bane saboda haka sun zo su ji nawa aka sai za su biya su ba su riba su ba su dan su su koma da shi gida manzo Allah ya ce wannan ce bukatar ku suka ce eh sai ya ce to a kirawo Zaid da Zaid ya zo sai aka ce ga bukatar yace ka san waɗannan sai ce ya san su wannan babana ne wannan kawuna ne wannan wayi ne sai manzon Allah ya ce to sun zo hukuma gida da su sai shi a shi wallahi ba zai bi su shi ya dan zai zauna an bayyana ga mahaifan sai kibin su yace shi a gaban manzon Allah bai a to ai ko kai ne ma haka zaka ga aljanna a kusa zaka tafi lalime yawa sai ce shi wallahi a nan zai zauna suma iyayen da suka ja ka suka ce a'a wallahi sun sallama tunda har ka zabi nan wallahi ma mun sallama mun barka duk lokacin da Allah ka mu gari Makka sai mu kama ziyara ko lokacin ka da ma za ka kaiwa gidan mu ziyara kace to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike Zaid a matsayin da kuma ya nuna masa kauna sosai kuma shi ya nema masa auren ma yace Zainab ta aure shi har a lokacin ake ce ce ku je gari Makka za a yi bukurai shi ya yar dangi ta aure bawa har ma Allah ke cewa bai dace ba ga mumini namiji da mumina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakulu lahum al-khayratu min amrihi a ce Allah da mazo sun yake hukunci sun samu wani a zabi a zuciyarsu bai kamata Zainab ta sallama ta auri Zaidu. To ana nan sai Allah ya kawo ƙarshen auren. Kuma sai Allah ya ce manzon Allah ya aure ta. Ai kun ga abin al'adance da nauyi ai da kuma kunya. To sai Allah yake cewa idan Nana Aisha kai take cewa in har manzon Allah zai koye wata aya yake bayani a Qur'ani to tana zaton wannan aya ce. Kuma ita ma ya karanta wa mutane ga yanda Allah ya. To kaga tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani ya biyo ta abinda zuciyarsa da farko bata ji dadin shi ba. To bayan da zai ce kai kuma kullun Qur'ani zai fada ma abin da zaka ji rizza ba. Ba zai yi ba. Wani lokacin zaka ji kamar leko ka aka yake fada. Wani lokacin kuma in kai dace ka ji kamar a ganin ka aka kana aikata alkhairi ake fada. Duk wannan Qur'ani ya zo da wannan salo salo din. Shine tilka ayatul kitabil mubin. Ayoyin Al-Qur'ani al-mudhir ni lil haqqi min al-batil. To abuna gaba ita wannan sura suratu yusuf alaihi salam daga cikin irin abin da malaman ulumul qur'an suka ce ta sauka ne domin a lokacin manzon Allah iya cikin wani yanayi na damuwa har kalabi babban sa Abu Talib wanda yake rike da shi bayan mutuwar kakansa Abdul Muttalib a wannan shekarar sai Abu Talib ya rasu kuma Abu Talib garkuwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya ta ko ina idan an zo za a yi wa manzon Allah wani abu na sharri ko wani cin zali in an ga idan Abu Talib dole a dawo baya in an ga idan Abu Talib baya ake dawo ba a yi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta auren su da Nana Khadija radiyallahu anha to Abu Talib shine ya je kaddawa ya bashi kariya matuka to a wannan yanayin a wannan shekarar a wannan kwanakan sai Abu Talib Allah ya taba sosai kun ga wannan wajibi ne manzo Allah ya shiga damuwa sosai gashi babban sa gashi mai bashi kariya ya damu kware da gaske to ana cikin haka ko sati ba a yi ba sai Nana Khadija ita matar su ita ma gaba ce daga cikin masu bawa manzon Allah kariya dukiyarta da rayuwarta to manzon Allah ya shiga cikin yanayi na damuwa kwarai da gaske bisa wannan rashe-rashe guda biyu da Nana Khadija radiyallahu anha da Abu Talib to a daidai wannan yanayin sai Allah ya sauko wa da manzon Allah wannan suna domin ta zama to ta lalace shi idan ya karanta masa surar yaji yanda Annabi Yusuf alaihi salam ya sha gwagwarmaya da rayuwarsa da ƴan uwansa to hakan zai zama to tasliya ga shi zai zama to kamar rarrashin sa Allah yake zai zama to kamar wani bada hakuri Allah ta'ala yake masa an fahimta a wannan iyacin abin da malamai suka bayyanar game da dalilin abin nan sababun nuzul na ita saukar wannan sura mai albarka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai shi wuta gaba ta yaye wannan damuwar da yake tare da ita ta musiba ta rashin Abu Talib da matarsa da Nana Khadija Allah ta'ala ya kare da ita surar ta fara da qissatu yusuf ma ikwati kuma ikwati ta fara magana tsakanin Annabi Yusuf da ƴan uwansa wa ilqahi fil ba'r da kuma yanda aka jeba shi Annabi Yusuf cikin rijiya summa intakalahu ila baitil aziz daga nan rijiya ana fitowa da shi sai kuma ya jira a gidan al-aziz shi sarki na misra wa ta'allaqa imra'atu al-aziz bihi kuma matar shi sarkin shedan ya jarraba mata da mayata sonsa wa marawadatuhu ala nafsihi kuma ta dinga bejan Annabi Yusuf akan kanta mururan bi khalwatihi min as-sijin har ma abin ya kai ga Annabi Yusuf alaihi salam sai dai da bugu akan wannan jarraba wa sabri ala kulli ma asabu fi sabilillah Annabi Yusuf alaihi salam ya ci gaba da hakuri akan duk abin da ya same shi akan hanyar Allah duk abin da ya same shi ba raki ba korafi ya dinga hakuri ya dinga hakuri ya dinga hakuri har Allah ya kai shi matsayin da su wadannan ƴan uwana sai da suka zo suka durƙusa gaban shi suke neman alfarmarsa kamar yadda Qur'ani zai ba mu labari in Allah ya kai mu kan wannan ayoyi sannan sura tana magana kan qadatul hajat bisid wal kitma tana bayani kan cewa dole ka koyi sirru a rayuwanka, ka koyi ɓoye abubuwa kafin bayyana su. An fahimta? Abin da ya jawo wa Annabi Yusuf wannan sabab, lokacin da ya yi mafarki ya ga taurari 12 ko da baban shi da rana da wata suna gaishe shi, to sai ya zo ya faɗa wa babansa haka. Da ya faɗa wa babansa sai ya faɗa wa ‘yan uwansa. To ‘yan uwan da yake malamai ne, ya suka gane kan cewa da su 12 ɗin da babansu da ummansu gaba ɗaya sai Annabi Yusuf ya zamto kamar Allah ya ɗaga darajarsa a kansu. To daga wannan sai abar ta shiga. An gane ko? He ciwon da yake da wahalar magani shi ne ciwon hasada. Allah ya raba mu da shi. Ya shiga ya dinke ɗan kuma ya dinga iza shi. Daga nan suka ce to kai tsaye koyi mu yi maganin sa kawai. Mu ɗauke shi mu je mu kashe shi, shikenan ba ma sai abin ya faru mun gani ba. A matsayinsu na malamai, har ma wani suna cewa annabawa ne, amma shi ɗan ya ingiza su zuwa ga wannan. To abin da muke fata a ƙarƙashin wannan shi ne ɓoye sirrinka. Ita damuwa da alkhairi ba kowa ake faɗa ba. Wani idan alkhairi ya faru ya same ka faɗa masa ya kwana bai bacci ba tsabar baƙin ciki. Kai kana ganin kamar ɗan uwanka ne musulmi, wani Allah kaza kaza, to wallahi sai ka hana ya bacci. Wani kuma idan damuwa ta same ka faɗa masa sai ya kwana iya murna. Madalla Allah ya ka. To saboda ka ba kowa ake faɗa abin nan guda biyu ba. Da damuwa da farin ciki sai ka tantance. Wara ka bari hali ya bayyana. Idan Allah ya bayyana abin bayan da za a yi. An fahimta? To Annabi Yusuf alaihi salam wannan sura tana koya mana qada'ul hajat bi sidd wal kitman. Wa qulasatul akbar allati bima tatruhu al insan haythu amara sayyidina Ya'qub alaihi salam yaktumu ru'ya allati ra'aha Yusuf fi manati. Kuma Annabi Yusuf alaihi salam mahaifinsa bai so ya bayyana wannan mafarkin da yayi ba, ta yi ga taurari da rana da wata suna gaishe shi. Asabata al-haqqi wa mujabahatul fitan. Dole a matsayinka na musulmi ka tsayo akan gaskiya, duk yadda za ka yi kada ƙafarka da za mu gama da gaskiya, sannan kuma ka fuskanci ƙalubale a rayuwarka. Ba za ka zauna haka kawai ba, ka dinga tafiya abinda kake so yake faruwa, abinda kake so yake faruwa ba zai yi. Dole kana cikin tafiya wata damuwar za ta zo ta danne ka, wata ma sai ta kusan kai ka ƙara, sai Allah ya taimake ka ɗagu. Haka za a dinga wannan gwagwarmayar bayan al-haqqi wal batil. Annabi Yusuf alaihi salam ya shiga cikin wannan jarrabawa har ma ta kai ga jefa shi gari ga abin da ya kama da wannan. To Allah ta'ala sai yake cewa inna anzalallahu qur'anan arabiyyan. Inna anzalallahu, mu ne muka saukar da shi. Wannan za mu ga akwai nun anan, wanda malamai suke ce mata ba nunul jam bace, nunul asma ko nun al-mu'azzima nafsahu ake cewa da ita. In kamar ɗaiɗaikun magana ne, magana ce ba ta Allah ba, idan ka ce inna nahanu, to mu ne muka yi. An gane ko? Ya nahanu ji'itu, mu muka zo. To amma har in Allah ya sa irin wannan harufa, to ba jami yake nufi shi da wani ba, girmama kansa yake a matsayinsa na al-wahidul qahhar. Ai ko yanzu mai mulki ya bunƙasa, za ka ji iya magana shi kaɗai, amma kamar da jami yake magana. Mun hore ku, ko? Kana wasan san sarkinsu iya da wannan furucin. Mun hore ku, mun ba ku umarni, kuma alhali shi kaɗai ne yake magana. Kaga damirin jami yake faɗa. To wannan kusan kwaikwayo suka yi daga salo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce inna anzalallahu, mu ne muka saukar da shi alqur'ani, muka saukar da shi qur'anan arabiyya. Abin karantawa kuma balarabi. Qur'ani balarabi. Arabiyyan ay bi lugati al-arab. Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani da lugha ta larabci, harshe na larabawa. Qur'ani gaba ɗayan sa larabci. Sai Allah ya ce la'allakum ta'qilun ay wal arab, ku larabawa da sauran al'ummar musulmai ko kwa hankalta da alqur'ani. Yasa dukkan zuciya da bata da alaka da alqur'ani, to akwai sauran hankali bai cika mata ba. Alaƙar zuciya da alqur'ani shine cikar hankalinta. Duk yanda kake a matsayinka na musulmi, da matsayinka da daukakarka da dukiyarka, har in zuciyarka bata da alaka da alqur'ani, to wannan zuciyar naƙisa ce, bata cika ba. Domin shigar alqur'ani zuciya iya cin abin da yake cika zuciya da hankali. da hangen nesa da sanin ya kamata da dukkan abin da ya kamata yasa Allah ya ce la'allakum ta'qilun domin ku hankalta da alqur'ani zuciyarku ta kokkoma zuwa gare shi ta haba tafhamuna ma'anihi ku dinga fahimtar ma'anonin sa annakum arabiyyun fusaha domin ku larabawa ne tatattun larabawa qur'ani da yaran ku gaba da yasa ku ba wani abu da zai zo bako a gare ku na'am aya ta gaba
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
الله يجي نحن نقص عليك أحسن القصص mu ne muka kissanta gare ka mafi kyawun kissa an ce ahsan an gane ko ismu tafdhil hasana yuhsinu ihsanan kuma ahsana kamar kissa mafi kyau akwai mai kyau akwai wanda yake kyau kuma akwai mafi kyau an fahimta shine ahsan din abu mafi kyau Allah ya siffanta wannan kissa ta Annabi Yusuf alaihi salam da ahsanal qasas kissa mafi kyau kun ga nan ma sai amfani da nahnu mu ne muka kissanta mai kissa mafi kyau to malamai suka ce taya aka yi kissar Annabi Yusuf alaihi salam Allah ya siffanta ta da wannan siffa ahsanul qasas siffa ko kissa mafi kyau sai suka ce to natijar duk abin da ake nema din an same shi a kashe kisa an bayyana ma'ana darasin kamar yaro ne iya makaranta an sa shi makaranta an biya mishi kudin makaranta an koya masa ya koya an yi jarabawa ya ci ai kun ga fim ya ci kenan lafiya kalau to kissar duk abin da ta zo da shi din karshen ta ya nuna an ci riba an ci nasara na farko dai waɗannan bayin Allah da shi dan ya jarrabe su da kin alkhairin da ya samu dan uwan su to da ƙarshe sun gane sun sallama sun mai kauya an fahimci wannan abu na biyu kissar ta yi sanadiyar musuluntar waɗanda ba musulmai ba tunda ingantacciyar magana nan gidan imra'atul aziz da hi al-aziz din ba musulmai ba ne amma shigar Annabi Yusuf gidan ya zamto sun musulunta abu na gaba da suke cewa kissar ta zo da ainihin abubuwa da za ta kwantarwa da dukkan musulmi hankali har ya in ya tsinci kansa cikin dabba kuma kissar tana nuna kan cewa dukkan abin da Allah ya so ba wanda ya sayar shi an fahimta ƙarshen abin haka yake nunawa in Allah ya so abu ya kasance ba wanda ya isa da ya kasance domin Annabi Yusuf abin da ake cewa kar ya je ba zai je din sai Allah ya kai shi yasa zaman ka lafiya ka yadda da abin da Allah ya idan ka ce kullun zaka ji da abin da Allah ya to ka taro fadan da ya barkin ka ne domin shi Allah shine al-qahhar wanda yake da rinjaye a kan kowa ba wanda isa ya rinjaye Allah kuma sha Allahu kana wa ma lam yashi alabi abinda Allah ya so yake yiwa abinda kaga bai yi guda ma ce Allah bai so yi ba to sai Allah ya ce min kissanta ma ahsanal qasas kissa mafi kyau daga cikin kisosin alqur'ani ay jamu kissa asluhu min kisati alqaba iz tattabi'ahu wa inna ma sumiya alhikaya kissa li anna alladhi yaqussu alhadith yadhkuruhu shay'an fa shay'a wa kissatu yusuf ahsanul qasas lima fiha min al-hukm ko lima fiha min al-hikam domin akwai hikimomi cikin kissa wan-nakt was-sayr lil-muluki wal-mamalik da abubuwan da suka faru na rashin dadi da kuma tafiyarwa ga gidan mai mulkin da wanda aka mulka da kasancewar Annabi Yusuf a gidan kurkuku wal-ulama da tambayar malamai tunda ai yayi mafarki yace a tambayi malamai kaga shi ma wani point ne mai kyau wa makaru nisa suratu ta zo da magana game da makircin mata
ta yi makirciya ta hilice shi Allah ya ketarar da shi ta kirawo ɗan uwanta har suka yi yanki hannunsu duk iya cikin kai din mata har ma ke ta inda kai da kunna abu wasabru alal aza surar ta yi magana kan hakuri game da cutarwa wattajawuz an ahsan attajawuz kuma surar ta zo da bayani kan idan ka kauda kai to ka kauda kai idan amma abu ka ce to shikenan wani eh hakuri na hakura to kar a ƙara jin abin a baki ka wannan halin manya kenan halin dattawa amma ba daidai bane an yi abu ya wuce amma kullun kuma sai an taso shi bai wuce ba ke yasa daga can kike cewa fasabun jami'i ai fa amri sabrun jami'i haka annabi ya kube fada nayi hakuri hakuri mai kyau shine as-sabru bila itabi hakurin da ba ni ta ba kore idan kace ka hakura to ana so har abada wannan maganar dai ba za a ji ta baki ba wannan shine yake nuna fasarar sabrun jami'i idan kace ka kauda kai fasfahi safhal jami'i idan kace ka kauda kai to kauda kan da ba za ka ƙara waiwaye kan abu ba wannan haka ake so duk musufanta ai duk muna daidai muna ba daidai ba muna kuskure ana mana kuskure wanda da iyalinsa wanda da makocinsa wanda da ɗansa wanda waye har in wata jarrabawa ta sa an cewa da eh hakuri eh na hakura to kara ƙara jin magana idan ka tada maganar to kamar kana ragewa kan karjula ne wannan mutuntaka da aka san ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to kana jawo da kanka kasa duk wanda ya ji cewa ai wani fa mun je mun ba shi hakuri ya ce ya hakura amma kuma ya sake dawo da magana kaga dattijantakar ka tana kasa tana kasa kuma da ba su ce dattijantaka ba shekaru bane magana ce da kuma dattawa saboda ka wannan tana koya mana dattakon magana har in ka ce ka hakura ka yafi to abinda ake so kar a ƙara jin magana annabi yusuf da yace la tathriba alaykumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin shikenan magana ta kar har abada malamai suka ce wallahi ba taba jin annabi yusuf ya tada wannan magana ba taba ji domin ya nuna wa mutanen duniya dattakonsa amma ya hakon da har ransa ba an bukata ba irin tarkon da ba a yi masa ba akan halaka shi a banta shi amma da karshe Allah ya ce bai yadda akan ta faru ba ya kai shi matsayin da Allah ya so ya kai shi kuma ya ga waɗanda suka masa gasu gabansa a gurfani a dukkushe duk abin da ya so kuma za a musu amma sai ya ce la tathriba alaykum al-yawm yau da ni da ku zargi ma babu wallahi ko a zuciyata na ji alamar kunnin ba daidai ba wallahi ba zan ƙara da ni ba kai hasali ma ku je ya gafira Allah lakum ku ji Allah ya gafarta ku ni dai na yafi kuma zan roƙa muku Allah ya yi wannan sai da tija ne kuma gaskiya ba annabi Muhammadu ma yayi wannan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu fatahu maka wazan qurayshawa suratu al-anfal ta bamu labari ko wa idh yamkuru bika alladhina kafaru
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ نَزَكَ تَزَرْهُمِ كَتِنَا لُوكَ چِنْدَا kafirai suka yi mamakirci suka ma kulle kullen makirci kuma suka ce duk inda iz ta zo ana kaddara mata wazkur a bayan ta wazkur iz yamkur bika alladhina kafaru ka karantawa al'ummar ka yayin da kafiran maka suka zauna suka dinga ma kulle kulle suna kulla ma makirce makirci liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko a kama ka a daure ka ko kuma a'a a kashe ka ma ka bar duniyar duka ko kuma a'a a kore ka ma ka bar makan gaba daya dayan ukun nan suka zauna suka kulla dayan ukun nan dole su ya faru kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna kulla kullan makircin su kuma Allah iya daukan matakin warware makircin su kulla Allah ya ware su kulla Allah ya ware shine wa yamkuruna wa yamkurullah karkace suna kullu-kulli Allah iya kullu-kulli a ta'ala Allah an zalika ulwan kabira ba za ka jingan abin mara kyau ga Allah ke dai wayan kuruna su suna yi wayan kurullahu kuma Allah iya warware wallahu khairul makirin domin Allah shine mafi alkhairi mai warware shari idan an kula shi an bayyanta to waɗannan mutane manzon Allah ya samu dama akan su a lokacin da aka yi fatahu maka an ci maka da yaki har ma ya bada sanarwa guda uku yace duk wanda ya shige gidansa ya kulle kyale shi kar ku bi shi gidansa ku kamo shi duk wanda ya zo masallaci ya jingina da Ka'aba ya buya a Ka'aba ku kyale shi haka nan duk wanda ya gude je gidan Abu Sufyan iya sarkin Makka a lokacin yace shi ma kar ku bi shi ku kyale shi sai malamai suka ce to manzon Allah a wannan hukuncin da yayi wata darasi yake so ya koya na farko mutum a gidansa iya da albarka in ba hukuma ba ita ma hukumar da ni na ta bincike ban gani a shari'ance ba yadda akwai sunanci an ce kun sushi ya bada dama jami'an tsaro su ga gidan da suna bincike ko ka zo ko baka so haka ne akwai masu shirin shari'a kun sushi anan haka ne a qur'ani da yau sai ta ga dago sai ko yau an ce sai ta yi ko ta bada takarda nan ma ba kawai dan sanda in ya sha wake da shinkafa zai zo ya fada gidan da ya zo bincike ba dole sai alƙali ne cikakken iko ya bada takarda akan da yardarsa daga musosa a ji abincika abin da ake zargi to wannan iya kusa da daidai gaskiya Qur'ani ya ce kar a shiga gidan mutum sai da izininsa sai da izininsa kuma a shari'ar musulunci shari'a ta ce alƙali ma zai iya sakar matarka idan abiya kai abu inda cutarwa kai kuma baka iya sallamata ba to yace duk mutumin da ya fada gidansa ku kyale shi sai ake nuna cewa musulunci ya zo da sanin alfarfar mutum a gidansa abu na biyu masallaci ya da alfarma duk mutumin da ya fado masallaci manzo Allah ya kurabu da shi to manzo Allah iya nuna kan cewa masallaci iya da alfarma ko musu balanta na zage zage balanta na fada balanta na gulma ba a yi amsallaci wani gune da ko ina daraja a bayan kasa to manzo Allah wannan yake so ya koya mana abu na uku kuma yake cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan iya sarkin Makka ba musulmi ba yace kurabu da shi anan ma iya so nuna mana girman shugabanci shugabanci ko wanda ba musulmi bane yake shugabanci iya da girma ba kowace magana ake yaba masa shugaba iya da alfarma iya da matsayi an fahimta to kun ga wannan abu guda uku manzo Allah ya koyar da su a dinkula abu daya sanin alfarmar mutum a gidansa sanin alfarmar masallaci sannan sanin alfarmar shugabanci duk a lokaci da ya koyar da wannan to waɗannan mutane da suka rage a titi suna a zanga zanga sai yasa duk aka kama su tsagiyar tsagiyar aka tara su da tara su sai je gaban su ya tsaya sai ki ce ma zannallahu anni fa'ilun bi me kuke zato ni zan aikata a gare ku yanzu an fahimta me kuke zato san san da irin marketing da suke masa me kuke zato zan yi muku an gane sai suke cewa akun karim ibn akin karim cewa kai dan uwa ne mai girma dan uwa mai girma mutum mene mai daraja suke fada wa Annabi Yusuf wannan afwan Annabi Muhammad wannan sallallahu alaihi wasallam kai mai daraja ne ai ba ka ran mugunta da mugunta to daga nan sai manzon Allah ya ce izhabu antum tulaga ko tafi gaba dai na sallame ku ma qala lakum billaka ma qala yusuf li ikwani ba abinda zan fada muku ba ce abinda dan uwana Yusuf ya fada wa dan uwansa la tasriba alaikum al yawma yaghfir Allah ko ji Allah ya yafe muku da ni da ku ba wani zargi to haka ake so ku zance amma abu ka yafe ka yafe ka kau da kai ka kau da kai an wuce gun an wuce ku shikenan dan adam ba zai taba zama cikakke 100 ba su 100 ba babu wannan mutum ne manzon Allah ne kuma ya riga ya tafi an fahimta to shine ta zama to ahsanul qasas kissa mafi kyau domin irin abin da Allah ta'ala yake ma wahayi a cikin sunan alqur'ani malamai suke cewa wata jawuzu an ahsanat tajawuz wa ghairi zalika min alfawaid ash-sharifa da abubuwa da yawa da zamu koya na at-tajawuz kawar da kai da waqa'id da fa'idoji masu albarka qala abba imamu at-tabi'in rabah dai daga cikin tabi'ai malamin tafsiri cikin tabi'ai yake cewa la yasma as-suratu yusuf mahzun illa istaraha ilayhi duk wani wanda yake cikin damuwa da bakin ciki da damuwa ba yanda za a yi ji an karanta masa suratu yusuf alaihi salam faɗi sai ya samu mutuwa ransa. Amma inda kaga wannan magana ce ta malamai ko ba haka? Yanzu imamu a da'iba kowa bane mai iya fasara Qur'ani. Ki iya ganin kamar kowa mai san Qur'ani. Yace kamar iya ce in damuwa ta same ka da bakin ciki je ka sarto Yusuf garanta. Zaka samu mafita. Kina la yasma'u suratu Yusuf mahzun illa saraha ilayha. Face ka samu hutu daga wannan damu. Bima auhayna ilayka hadhal Qur'an bima auhayna bi ihya'ina ilayk. Wajen wahayi da muka yi ma da wannan alqur'ani ne wa in kunta min qablihi ko da kai ka kasance kafin wahayi kafin zuwan alqur'ani lamin alghafili ai kana cikin waɗanda ba su san kissar ba su da labarin Annabi Yusuf alayhi salam amma inda manzon Allah bai san Yusuf ba bai san Yaqub ba bai san tarihinsa ba ba da zuwan alqur'ani wa in kunta min qablihi lamin alghafilin nan ma karka fassara cewa manzon Allah iya cikin gafalalu a'a ki ka fassara kan cewa manzon Allah ba dan zuwan alqur'ani ba bai san labarin Annabi Yusuf ba haka ake fassara ciki lafiya baka lafiya a gane ku na'am ai daga ba
in qala yusuf li abiya abati in ni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin
shikenan kai tsaye mi shiga cikin suratu yusuf alaihi salam Allah ke cewa id qala yusuf li abihi ka tuna lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya fada wa babansa ne yaqub alaihi salam yaqub bin isma'il an gane ko alaihi salam isma'il bin ibrahim alaihi salam Annabi Yusuf ya faɗa wa babansa yace ya abati ya baba wannan kuma zamu koyi ladabi na kiran mahaifi wanda shi ma Annabi Yusuf anan haka yace ya abati ya baba bai kama sunan baban shi domin ladabi ne ba ma mahaifinka ba kalin mahaifi wan mahaifi abokin mahaifi karka kama sunansa katsayi ba baba ko kawo ko babba wannan duk kalmace mai kyau tana nuna girmamawa ne girmamawa ne ko manzon Allah ya ce baya daga cikin mu wanda baya girmama na gaba da shi wanda kuma baya tausayawa na ƙasa shi duk wanda baya girmama na gaba da shi manzon Allah ya ce baya ciki haka nan wanda baya tausayawa na ƙasa da shi manzon Allah ya ce baya ciki to kun ga wannan mun koyi ladabi daga Annabi Yusuf alaihi salam duk girmanka duk karatunka duk mulkinka duk kudinka idan ka je gaban babanka kamar da kai yaro ne kare baka san komai ba ya abati yace ya baba shi ma ku duba Annabi Ibrahim alaihi salam duk da babansa ba musulmi bane amma shi ma haka yake cewa ya abati ya abati ya abati haka yake faɗa ya baba ya baba a matsayin sa nan manzo mursali iya cikin ulul azmi na rusul amma babansa ba musulmi amma bai kama sunan shi ya abati yake cewa ya baba ya baba domin akwai mana ladabi domin qur'ani littafin koyi ladabi ne in dai kana bibiyar qur'ani za ka koyi ladabi za ka gane matsayinka ka san matsayin wanda kafi ka san matsayin da kafi ka zama to kana tafiya mai kyau bayan ka lafiya gaban ka lafiya to iya daga cikin manufar karantar da tafsirin alqur'ani mai kyau mu iya magana mu iya zama da manya mu iya zama da ƙanana mu iya zama lokacin talauci mu iya zama lokacin wadata duk qur'ani ya koya mana wannan an fahimta sai ki cewa ya abati ya baba inni ra'aytu ahada ashara kawkab yace wallahi ni na gani an nuna ra'aytu din fi'il wafa'il ra'aytu ra'a shine fi'ilin fa'il din ta ita ce damirul fa'il inni ra'aytu ni na gani yake fadawa babansa wannan ni na ga ahada ashara kawkab na ga taurari guda 11 ine ahada ashara kawkab taurari wash-shamsa na ga rana wal-qamara kuma na ga wata ra'aytuhum li sajidin baba na ga waɗannan duka sun tsuguna suna tsaye ne kuma kun ga wannan ladabi ne cewa duk abin da ka gani ko duk abin da zaka yi babanka ya bara zan amma inda ba goat bazan ka ba ba menton ka ba ko ba ka ba baban ka ina yan boko yaran su ya amalima kamar uban gida gina eh kamar uban gida musamman yare da matasa ga yan siyasa sai goat bazan na ne mana ya tsaya yine tsaye mu uban gida na to ba shi ba baban ka ya sai kaga annabi Yusuf alaihi salam da yayi mafarki ba wanda ya fara fadawa iya da abokai iya da ɗan uwa iya da aminai amma wajen baban su yake su da ya fara fadawa na to haka ake so matasa ku sai neman aure zaka yi kasuwa zaka yi karatu zaka cike neman aiki zaka tafi ina zaka je ina zaka je ana so baban ka ya fara sani in baban ka baya nan ai iya da ɗan uwa iya da babban ne iya da ɗan uwa iya da ƙane kaje ka fada musu ma wannan neman albarka ne kuma ladabi ne kuma za ka ga alkhairin abu ya tsuguna yace ya abati ya baba inni ra'aitu ahada ashara kawkaba ni na ga taurari guda 11 washamsa wal qamar na ga rana na ga wata ra'aitu umli sajidina baba tun na gan su an nuna musu suna gaide ni ai jam'u bil ya wal nun an jam'in su da ya an jam'in su da nun lil wasat bis sujud alladhi huwa sifatul qala domin su an musu an siffanta su da masu hankali jam'i ne na qala akwai jam'i ba gaida aqil akwai jam'i lil aqil ra'aytuhum li sajidi an nuna mun su suna gaida ni baba suna mun gaisuwa to baba mai ilimi ne annabin Allah ne tuni ya san abin da yake tuni Allah ya haska kullun sai gaya kun ga dai ai koyayen abubuwa ne suna cikin mubahamatul umur abu ne rufaffe ilimi ne zai fassara shi to baba mai ilimi to daga cikin kalmar mai baban yace dashi
qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin
ya aga jogawa aran ba ruwa mana yau fa yanin juba ne kun ba shi ba ruwa kusa da shi yawa Allah ta'ala yake cewa shi Yaqub alaihi salam kale shi ya bunayya ya dan dana kaga shi ma na tasgir akwai tasgiri a kalma bani ibn shine da ko ibn inabni minahi to amma an ce bunayya a ilmi na sarfu suna kiransa tasgir kuma daga cikin manufar yin tasgiri akwai tausayawa da jinkai kaman ka ce dan dana ne wannan kaga a kalmar akwai tausayawa ya fi ka ce dana ne ai amma ka ce dan dana ne dana mai saurare mai zai fahimta kaman kana tausaya masa wallahi wannan wani dan dalibi na ne wallahi ya fi ka ce ai dalibi na ne wannan to shine ma'anar ya tasgiri ne iya cikin manufar tasgiri a ran Arabic cewa annabi Yaqub iya tausayawa ɗansa domin ya gano mustaqbalin akai wahala sai ce ya bunayya ya dan dana la taqsus ru'yaka ala ikhwati kaga wannan mafarkin naka har ka je ka ba wa ɗan uwanka labarinsa kai shiru da bakinka domin ya gano ƙarshen abin ba zai ji wannan mafarkin da kai shawarar da rike maka la taqsu ru'yaka ala ikhwati kai shiru da bakinka kar ka faɗa musu fa yaki dulaka kaida idan har ka faɗa musu su kake za su iya ma makirci makirci wani iya cikin mafa'ulul mutlaq kamar fa yaki dulaka kaida kamar kallan iza dukkatil ardi dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa iya cikin mafa'ulul mutlaq a gane ko kaga fa yaki dulaka ai kalma jumla ta ci dai za su yi ma kaidi amma sai ka ce kaidan domin taukidi za su ma makirci makirci za su ma kulli kulli kai shi ruba kike ai yake cewa fa yaki dulaka kaidan yuhawiluna fil halak fi halakika za su ma yi kokarin su kashe gaba hasdan saboda hasada li ilmihim bi ta'wilha domin su ma malami ne su san fasarar mafarkin an gane ko sanin fasarar mafarkin da yanda Allah zai fifita ka kansu za su iya yin kokarin masu halaka kasa sarrafa ka da duniya min annahum humul kawaki domin za su gane su ne taurarin a gane ku za su gane su ne taurarin wal shamsu ummuk kuma za su fahimci wannan ranar mahaifiyarka ake ne wal qamara abuk za su fahimci wannan babanka ake ne za su fahimci wannan ya zai kana karami kai ne ma kusan second to the last dan an ce shi Yaqub alaihi salam lokacin da zai auri mahaifiyar Annabi Yusuf alaihi salam an ce su biyu ne kuma sai da yi aiki na tsawon shekara 15 aka ba shi ita an fahimta da aka zo tana da yaya tana da adda a ka'idar su ba auren ba auren da kanwa ba auren da adda ba kai al'ada su take a wannan lokacin da aka zo shekara 15 ta cika amma addar mahaifiyar Annabi Yusuf ba a mata aure ba sai ubangiji zuwa al'ada sai ya fara ba da yarayar tun ga yarayar nan ta dauka an kansu amma ba kanwar za a yi yace shi kuma kanwar yake so yace ayu al'adar mu yayar za a ba sai aka ba shi yarayar kuma sai yace to zai sace sa dan balle mun kawo yace maza ce ke yi aka ci ga abin da aka yanka masa yace zai yi ebe ya cika abin da aka yanka masa na aka bashi kanwar domin a lokacin ba a haramta aure tsakanin ya da kanwa ba a haramta a al'umar manzon Allah aka haramta wa an tajma bayna al-ukutaini an hada an haramta ka hada tsakanin ya da kanwa a gida amma a wancan lokacin Allah to da aka bashi aka bata Annabi Yusuf sai ta dadewa ba ta yi ba ita wancan yayi ta haifi ayyan Annabi Yaqub da yawa ita an ce mahaifiyar Annabi Yusuf su biyu ta haifa kawai da shi da kansa su biyu kai ta haifa to da ta haife shi sai Allah ya sa dama kyan aka ce yi domin mai kyau ce gaskiya first class ce ko ba gaban ta sawa a gaban mota ce yawa wannan yabi dama kuma halal ne ai tun kaulin mar'ali jamaliha sakuti samari ko sun fara ansa ana auren mace domin kyan haka manzon Allah ya bada labari kyau ma dalili ne neman auren mace Allah yi amma kin kuma ya da hali da addini haka yake so ga kyau ga addini ga hali ne to an gane ko da ya aure ta ta haifi Annabi Yusuf to sai aga duk yankin duk duniyar lokacin babu jinjiri mai kyau kamar Annabi Yusuf Allahu Akbar kaga kyau iya biyo asali hali iya biyo asali basira tana biyo asali hazaka tana biyo asali kwakwalwa tana biyo asali al'irku da sas idan za ka yi aure ka yi taka tsantsan idan kana so 'ya'yanka su taso da abin da kake so to ka duba kwariya take musamman an ce basira ta rike karatu kashi 75 abun uwa ki dauko to uba masara ta dawo shi dawa ta dawo shi musamman a wannan zamani ko yawa amma basira rike karatu abun uwa ki dauko ta ka san wa za ka aura amma ni malum kokarin ka gane a makaranta me karbin haddata ka da bai malamanta kar son ya saka je ka auri wata wanda bata iya karatu bata iya bata dirku a kanta to iyayenka za su yi wahala wajen karatu gaskiya wannan suru ne malamai suke fara to Annabi Yusuf alaihi salam Allah ya masa wannan shauki da aka haife shi sai kuma abin da yake so na ciya ta ciya to Annabi Yusuf alaihi salam baban sai yake cewa fa yakidul kaida domin inna shaytana lil insani adu mubin domin shaytan gamar dan adam makiyi ne mai bayyana kiyaya kaga sai Yaqub alaihi salam yake ce duk abin da yan uwanka za su ma shaytan ne zai sa su shaytan ne zai in za su ma hasada su yi gaba da kai su kika har su kai ga tabarkin alaka shaytan inna shaytana lakum adun fattakituhu adwa
in الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
الله يقول إن الشيطان لكم عدو الشيطان مكي نغريكو فاتخذوه عدوا كوركيش مكي كوركيش الشيطان مكي وجنة منصرين الله قمر الشريس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dinga mai mutuwa wa in ma yin zaga naka min da shi na dukun fasta izi billah dinga neman tsari ga Allah shi dan sai an nemi tsari da shi daga cikin abin da ke halaka mutane da ma abubuwa ne guda uku jima da bai akwai shedan akwai son zuciya akwai kuma shedan son zuciya duniya wannan uku su ne ma sa saurin halaka mutum shedan son zuciya da duniya kai takafin zanda su sana kai mutum zuwa ga halaka sai yaquba alaihi salam ya ce inna shaytana lil insani aduwwun mubin hakika shedan ga mara dan adam makiyi ne kuma mai bayyana kiyayya na'am ayata gaba
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
الله يتوكى ذلك هكذا أي كما رأيت كما يده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم yajtabika rabbuk ay yaktaruka rabbuk ubangijinka ya zabe ka wayu allimuka min tawilil ahadith ubangijinka ya sanar da kai fasara mafarki ay ta'birur ruqya kine sanin fasara mafarki iya cikin ni'ima iya cikin kuma falala daga Allah subhanahu wa ta'ala wahiya ma yara fi nau kine abinda yake gani cikin bacci wasammaita ahadith an ce masa ahadith li anna ahadithul malak domin fassara shi wancan sarki da za mu zo kan magana is kanat sadiqa domin ita fassarar mafarkin da sarki yayi gaskiya ne abin ya tabbata amma wa ahadisu shaytan wa nafs in kanat kadhib amma abin da shaydan ya raya musu da abin da zuciya ta raya musu wannan kuma ƙarya ce wayutimmu ni'matu alayhi domin Allah kuma ya cika ni'imarsa zuwa gare ka bin nubuwa domin Allah ya cika ma ni'ima ya baka annabta dukkan wata ni'ima da Allah zai wa dan adam bayan annabi da take ita ce ni'ima akbarul ala ita ce mafi girman ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah yake wa dan adam kine wayutimmu ni'matu alayka bin nubuwa Allah ya cika ma ni'ima ya baka annabta wa ala ali yaqub kuma sannan Allah ya cika ni'imarsa ga ali yaqub ai auladi bi ayyasa kama atammaha kamar yadda Allah ya cika ni'imar ala abawi bin nubuwa ya cika ni'ima da annabta ala abawaika zuwa ga mahaifanka min qabl kafin zuwan ka sunan ibrahim wa ishaq sunan annabi ibrahim da annabi ishaq alayhi salam yasa malami suke cewa duk duniya ba wanda zai abu a addini kace kai kawai kaji ka gani za ka yi ko kuma a'a ai na ga babana yayi shine dalilin da yasa zan yi to sai annabi yusuf ne ko yake da wannan dama domin shi iyayen sa annabawa a gane ku kage yace kama atammaha ala abawika ibrahim wa ishaq kamar yadda Allah ya cika ni'imarsa ga iyayenka sune annabi ibrahim da annabi ishaq kaga kaka ma iya daukan matsayin uba tunda annabi ibrahim kakansa ne annabi isma'il ma kakansa ne an gane ku amma sai aka ba su matsayin iyaye an ce dama ajjadu hatta ala ku a matsayin gado da uba har sama duk ana ba su sunan uba aka ne ibn ila asfar jika ma iya daukan sunan ta idan an zo tsara rabon gado an fahimta so saboda haka sai yace kamar yadda yake ni'ima zuwa ga mahaifanka ibrahima wa ishaq annabi ibrahim alayhi salam da annabi ishaq alayhi salam inna rabbaka cewa shi ubangijinka alim masani ne bi khalqihi Allah ya san duk abin da halittarsa take kasancewa ciki hakim kuma ubangiji mai hikima ne fi sun'ihi bihi wajen dukkan abin da zai aikata musu ma'ana duk abin da Allah zai aikata akwai ilimi a cikin sa Allah baya aikata mu da jahilci haka nan duk abin da Allah ya akwai hikima wannan abu guda biyu kowa ya riƙe a zuciyar sa Allah baya abu ba da ilimi ba Allah baya abu ba da hikima wai Allah ka sani wai Allah baka sani wai Allah abin ya bayyana gare ka wai Allah abin ba zai bayyana gare ka amma wannan ka'idar guda biyu ku riƙe ta duk abin da Allah ya yi akwai ilimi cikin sa akwai hikima cikin sa man alima ha alima wa man jahila ha jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba amma Allah baya kuskure Allah baya abu da rashin ilimi Allah baya abu da rashin hikima duk abin da Allah yi Allah ya kawo muku shugaba wannan ya dauke wannan ya kawo muku wannan ya dauke wannan ayi kaza lokaci kaza lokaci kaza ayi abu kaza duk da hikima duk da ilimi abin da ake so ilimin da hikimar ya samu ku tunani kuma an fahimta ilimin da Allah ya boye a cikin abu da hikimar da Allah ya boye ciki to ku kuma ta zai muku tunani ta zai muku kwarwa ku yi tunani ku yi tuntuntuni akan wace hikima ce ta sa Allah ya abu kaza wani ilimi Allah ta'ala ya boye karkashin abu kaza idan kuna fito da wannan to shine sanadiyar kuma sassauta rayuwarku a duniya abinda Yahudawa suka yi fice da mu da Allah ya ce afala yanzur ila ibli kayfa khuliqat naga wani tafi da wani malami ya rubuta yace Yahudawa sai da suka dauko rakuman da suke rayuwa a Sahara da kan tudu da ruwa da kwari duk suka tara su a guri daya suka fada wani ilimi da su domin Allah ya ce ba ku tuba ya ya mutane tira ku haka Allah ya ce ku tuba akwai ilimin da Allah ya ce ku dauko ai akwai ilimi amma kai ko ka zo karanta ma aya ka tabbaci shikenan ba wani bincike da zaka in an zo rana ai ce ma ce ina maka tsaya kai tsara ma ina maka tsaya inda ka tsaya ma bai zai biya ba to ana so ilimin ka rike shi ya zamto kana tunani da shi duk mutumin da yafi ka research wallahi sai yafi ka sauke rai domin kwakwalwar ita take hutar da jikin ai ko ba gane bane kwakwalwa ita take hutar da jiki ai ba jiki bane ke hutar da jiki in jiki ne ga masu aikin karfi na wani har yi mutu ba zai huta ba kuma haka bane amma tunaninka na kwakwalwa na minti 30 awa daya sai baka hutun shekara sai baka hutun shekara ka dinga amfani da kwakwalwarka kar ka mai da dare koyi gun bacci ne rana gun hayaniya ya zamto baka da lokacin da zaka nutsu ka fito da asara wannan abu ne wanda ya kamata mu dau wannan hikima mu dinga amfani da kwakwalwarmu da lokacinmu mu dinga zakuro koyi abubuwa wanda za su amfane mu kuma su amfane da na bayan yanzu malaman da suka rubuta wannan tafsirin ba dan suna kwakwalwa ba za su rubuta ba dan sun yi amfani da ilimin su ba su rubuta ba su rubuta duk abin da magani za a rubuce fiqhu ne da tauhidi ne tafsiri ne sun yi amfani da lokacin su da kwakwalwar su yi samu kuma suka hutar da mu kuma gaskiya ba suka hutar da mu gashi muna samun abin cikin sauki to kai ma ana so kuma ka baya ka ba ka gadar da bayan ka sauki kai ma kai tunanin da bayan ka za ta samu sauki haka ake so ilimi da hikima su haifar da sauki rai an fahimta shine Allah ta'ala yake cewa inna rabbaka hakimun alim hakika ubangijinka hakim ne mai yawan hikima ne kuma ubangijinka alim ne alim hakim ubangijinka mai yawan ilimi ne kuma ubangijinka mai ainihin yawan hikima ne saboda kaman zuwa ta gaba insha Allah da nake ganin za mu samu matsayi a kanta insha Allah domin in mun zo kamar wurin fifi za ki ga sauki idan Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah amin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu tabbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu tabbace ba akwai wani ci gaba da aka samu tun daga rana a yau zuwa yau mun yi maganganu da su hukumomin masallaci da jami'ansa na ce hukumomi kamar shi malaliman kenan da sauran makarafansa akwai bukatuwa ta cewa a samu rana ɗaya ƙara ta zama biyu na yi ta zillewa dai suna shawo kai na yi ta kona dai suna shawo kai na ni dole yanzu ni ma mun yi ittifaki da 'yan majalisa ta mun zauna mun tabbatar da kai cewa insha Allah za a ƙara darasi guda ɗaya kuma zai kama a ranar Laraba insha Allah za mu ba ma Laraba da Juma insha Allah saboda ka za mu tattauna da su a ba su dama su jami'an masallaci su ba mu irin littafin da ya kamata mu sa ko bangaren fikihu ko na tauhidi wani hadisi ko ma dai duk abin da aka zai bukatar mun da shawarar su idan Allah ya kai mu rana ita yau muka zo karatu sai a fadi littafin da za a sa insha Allah kuma Laraba ta sama sai mu dora insha Allah to wannan shine albishir guda daya da in Allah ta'ala miki wa rai ƙarya akan yi wa rakan in Allah ya raye kuma ya ba mu adalin fashi akan yi wa laraba ta sama zan fara da su litafi wanda kuma litafin za mu sanar da shi a ranar ita in Allah ya za a ittifaki kan litafin da za a san insha Allah Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya ba mu lafiya amin ya rabbal alamin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ya dora mu a tabarki madaidaici ya Allah mana roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah mana da tsare ka daga sharri duniya da lahira ya Allah ta rama mana roƙonka ka ba mu makakami albarka ba sa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah dandazan al'umma da suke zuwa wannan gundun sauraron alqur'ani Allah ka mai da kowa gidan sa lafiya Allah mana tawassuli da wannan zaman dukkan mu bukata cikin mu Allah ka biya mai bukata sa dukkan wanda ya sa wani a gaba yake tsoron faruwar sa Allah ka kare shi ka kare mu Allah kai wa shugaban mu albarka Allah kai wa jagoran mu albarka Allah kai wa malaman mu albarka Allah kai wa kungiyoyin mu na addini albarka kai yan uwan mu sun fara tafiya jihar Katsina za a yi wa'azi na kasa a garin Katsina karkashin kungiyar jama'atu zan ka bidar ka mutun sunna mana addu'an Allah ya kai su lafiya da dade su lafiya Allah ya sa a yi taro lafiya a wanye lafiya shi ma Allah rama ya zo ka yana hanya insha Allah jirgin sa iya motsi watakila ana yin sallar kasuwa za su bar garin nan su tafi mana addu'an Allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya Allah ya sa a yi taro lafiya a kammala lafiya Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairin alqur'ani gaba daya Allah ya tsare mu daga dukkan sharrin rayuwa gaba daya Allah ta'ala mun roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya karba ayyukansa Allah ya karba ayyukansa Allah ka yafi masa kusakuransa Allah ka inganta bayansa Allah ka inganta bayan mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh